This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kaɗan maryan za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya a reshen jihar Kano na cewa
mu ban ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abarta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangare da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ina ana bincike ko ta ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tana abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zarafin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Wai da zancen murja ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskasi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a. Kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangadan tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su suka ba shi iko. Sai ya bibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su 'yan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar Farafula wadda ake cema Forum for in Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba waɗanda ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadiba waɗanda ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
mun ga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsunci kan mu ciki kinin wanga su jawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta adda daga mai duburi sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kin Nigeria babu shi wani kai shugaban Nigeria an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hidda saka ce ha Faransa zo ga mali don soje bakin bodin Niger kata telemi ta alƙawar daga Jesus kusa
kuma Nigeria babu wani problem tsakaninmu da Nigeria president kin Sade Yawo ne abinda yayi da sunan Sade Yawo a matsayin shi na shugaban Sade Yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Nigeria ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mani shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko Sade Yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita Sade Yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Sade Yawo ke da gani sun ga juna mulki sun kara a cikin wurin da aka kafa ta Yakubu Gawaci da kanshi na shi wannan saka da mulki sai ta mai ba Allah ya hawa gidan shi Sade Yawo kin nan Yakubu Gawaci Lagos an kawo ta inda sun so yake
ana da 75
shi ma general ne mai juna mulki sai kun ce lieutenant colonel na Niger la misère yana general na wata walta ta zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kirikou na Benin wani taya colonel ne shi ma wani taya colonel ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi min yake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so shi ne suka yi mulki ko ina suna ga sun kata ko ya zai dinge shi zo zama
amma suna cewa kamar da mutum ne tsani ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jama'a general ne da Togo shi ba kuma ga president da nan to ina ne demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani kun kasa a numa kan Niger da mu zo Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abinda ya samu shi fudan so yin su masu gaji sun ga samun kasar da uku kuma sai masu gaji uku su gozo gozo sun yi da ku za mu planning da tattalin arziki na gaskiya yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai da wayen ka ji ba faransanci community economic digital life diverse to ina economy shi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayi kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su saurara tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mutaka baka da abin volunteer iyaye ne bai baba ka ja mutane baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da rubutan daga kana zauri ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasaka an yi kusan 50 ne ego ƴan Nijeriya da ƴan Nijeriya ba mai raba su
president a tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi billahi ban gan shi ba eh na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannanmu ne Burkina Faso kannanmu ne Nigeria kannanmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasu kwatanci fuwar da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ƴan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a lokacin in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya fi
amma kuma ana magana mu samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusanni no an kore France France ta tahiyatta kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki katu da shi jur Tahiru Gimba ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an exercise ne sai da yawo da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotamta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari karfi wannan ta sai da yawo ita take babu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan mu
ba fata ce haka ne
ba ga mudan aiki ya yi rugadin
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mani shi ko dawon masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ƴan Niger nawa suka yi asara ka san ƴan Niger nawa suka talauce ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi kasan ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshenmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can e kaf sahel ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kaf sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanga kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nijar bane ba
president tayin dinba maganar nan ta sai da yawo akwai gyara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi ce amma ragon nan ya tashi
ba zai ga ko ya tashi ba fita cikin sidiya wo shine alheri ga kasar mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
babu abin da za a yi abin da rijiya yanzu a yi ga IOS ga IOS ga IOS ga sidiya wo a tattauna gyara gyara da za mu yi na hawan bodar wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
hadin mulki ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fita yake da wane ne yake da wane ne ba kare albashi kowa ya san gidan ramu yake yana fita abinda turuwa ta aje a dauka a dafa a dawa a ci kinan alheri gare mu in muna san gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zance ya wadaji dan wani alasa ya ce a IOS an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan ka tai ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne duk 36 kenan ya hankalin nan ga duk dan ta'addan daga mai duburi sai kibi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ya zaka hiddada sai ka ce ha Faransa so ka mai rinon soje bakin godan Niger ka tattale ni ka tada ka tada kuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon su aiwo da hilinje
shi kuma ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da tayi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mu da wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza dake karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe yake ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor muta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima